والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانجي سواتا الدين المسلمين أيوم منا بيو زواتا شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عبودا لدريه أود أربعين دبير منا كما بيو kodai aka ce to daya ga watan sha'aban hijira nabi sallallahu alaihi wasallam 1445 da karfin zuwa ta na fada wallahi wanda kuma 11 ga watan 2 shekara ta 2024 Allah kadara mana haduwa a wannan masallaci na Muhammad Tafi Foundation a bariki GRA a ci gaba da karatu littafin kitabu tafi na Sheikhul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Satin da ya gabata mun karanta babin da yake cewa mina shirki lubsul halqati wal khayqi wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Malan a babin ya gaya mana cewa shirka ce mutum ya sanya kambu ko laya ko zare da makamantansu domin su dauke bala'i ko hana faruwar bala'i. Yau sai ya bude wani sabon babi, sai ya ce babu ma ja'a fi ruqa wattama'im, babu da zai magana akan tofi wattama'im da layu, can akan libsul halqati wal khayt kambu da zare, nan kuma sai ya ce tofi da kuma layu. Bai ce musu mina shirki ba, shirka ne kamar yadda can ya gabata, saboda waɗannan ɗaiɗaikun abubuwan an samu saɓanin magabata. Amma a fahimtar malam, abubuwan da za mu tattauna a yau suna da alaƙa da babin baya, amma dalilin magabata ba su yi ittifaƙi a kan cewa dukkan tofi shirka ba ne ba, ba dukkanin laya ba ce shirka. Shi yasa malam sai ya ce maja'a, babin bayanin abin da ya zo daga magabata dangane da tofi mai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa, dangane da layu mai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa. Wannan yana daga cikin ladabin malam a cikin littafin, kusan ra'ayin shi bai tasiri sosai ba, inda ra'ayin sa ne ya haɗa ya ce dukkansu shirka ne. Amma wancan da ya kama tun da doron hadisi haka ya nuna, wannan kuma akwai saɓani, sai ya ce ma ja'a, bayanin abubuwan da suka zo daga magabata, sai kuma a yi tarjihi a ga wanne ne ya fi inganta. Ya ce fi sahihi, ya zo cikin ingantaccen hadisi, an abi bashirin al’ansari radiyallahu anhu annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'di asfarihi. Wannan sahabbin ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaya cikin tafiye-tafiyen manzon Allah. Malamai sun ce ba a tantance kowace tafiya ba ce, da za su ce a yaƙin kaza ko a haji kaza ko a umara ko a kaza, amma ba a tantance wace tafiya ba ce ba. Fa arsala rasulan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wani mai shela, wani ɗan aiki. Allah ya yabqa yanda fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatin illa qudiat. Wannan dan shela da ya fada yace dukkanin wannan abokan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu, kada a bar wani rataye a wuyan wani abin hawa. Min watarin, abinda aka rataya din na kwari ne ko ba na kwari bane, ko kowane abu da ake ratayawa abokin abin hawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cire shi. Al'adar Larabawa, wata kai ne bayani a fahimci me muke nufi da hadisi din. Al'adar Larabawa idan za su yi tafiya ko idan suna da dabbobi, sun yarda da canfi matuƙa da gaske kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka Bahaushe ya yarda da canfi matuƙa da gaske, sai kai wannan baki sai ya kamata. To Bahaushe ko Balarabe yana amfani da fari da baka matuƙa da gaske. In ka ɗauki wannan zaren da ake ɗaurawa a jikin kwari da baka, wannan zarahi da ake ce mashi wata, shi itan hina ake ce mashi qaus. So idan yau da gobe ana harbi, yau da gobe ana harbi, wannan zaran akan yi kan safasako ko wani lokacin ya tsinke, in ya tsinke bai abin da yake so ba, to idan Balarabe ya ware wannan zaran baya yadda shi, sai a daura wa raƙumi a ce wannan zaran yana maganin baki. Wallahu a'lam, ba san me hikimar shi ba, watakil hankali yayi amfani da shi, tunda dai wannan zaran ya saba harba kibiya ta fita. So watakil kai ma dan ka harbo abinka, wannan zaran watakil ya saba da harbi, so watakil ba zai harbi abinda ake magana a kan shi ba. To galibi in suka daura wa dabba ko suka daura wa gida ko wani abu, sukan ce yana hana baki ya kama wannan abin. Wasu kuma ko a cikin al'adun Hausawa za ka ga wata fankamemiyar layaci ake samu ta daura a wuyan doki. Yasa za ka ga dai za ka yi kallon hawa, za ka ga wani dokin fankamemiyar layaci a wuyan shi, wani za ka ga an rataya masa wani abu kamar jerin layu. Wanda ina magana da watakila yanzu abubuwa mutane sun fahimci addini matuƙa da gaske, amma na sha ganin ka ga doki wuyansa layu cankas. So da manzon Allah ya tahi wannan zagayen, sai ya ga a cikin abokan tafiyarsa har yanzu akwai wanda suka taho da waccan al'adar ta jahiliya, sai ya ce to kada a kuskura kafin mu tashi daga wannan gurin a samu abin da ya saura. Wannan abin da kuke ratayawa na guntun zaren kwari da bakanku, ko kuma kowane irin rataye ne kuka rataya, lalle a cire shi, kada wani abu ya saura. Wannan ya nuna cewa kenan abin da ake sawa a wuya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata ya yi hannunsa cikin wannan hadisi. La yabqa inna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa qut'at, sai duk inda take a katse ta, ko mai raƙumin ya katse ko a katse mashi, ko mai dokin ya cire ko a cire mashi, amma kada a kuskura kafin mu tashi a samu wani abu ya saura. Hadisin an rawaito shi ne, ko wanda yake riwayarsa shi ne Abu Bashir. Masu sheri suka ce abin da ya shahara kenan da shi, duk yawancin duniyar ilimi an sani da Abu Bashir Al-Ansari radiyallahu anhu. Ibn Abdul Barri da yake fassara At-Tamhid na Muwatta ta Imam Malik, haka yace haka aka san shi da shi, bai fiye shahara da suna ba, ko in ma da sunan sa ba san shi da shi ba, Abu Bashir aka fi sani shi da wannan sunan nashi. Duk al'ada ta jahiliya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu ya hana kenan ai kowane irin rataye a wuyan Abu Hawa. Ibn Mas'ud رضي الله عنه قال حديث لنا جبل قضاء مسعود الله مدعوك كنسر كي يرجد شيئت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي لكم أنا جمن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا سيوا إن الرقى لليك التبس دتوفي والتولى دتولى ذي كما لذي فتر من سوء كم بابي. Innar ruqa, akwai ruqa, wattama'im da tama'im, wattiwala da tiwala, shirkun dukkanin su yace shirka ce. Gabaki ɗayan su malam zai fassara mana shi menene ar-ruqa, menene at-tama'im, menene at-tiwala. Amma an samu hadisin ne ta bakin sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi ibn Mas'ud, kuma wanda ya rawaito hadisin Ahmad ne a cikin Musnad da Abu Dawud a cikin sunan shi. Shi Abdullahi ibn Mas'ud yana da wata mata da ake ce mata Zainab radiyallahu anha. So ita wannan mata sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta da yawan ciwon idanu. Abdullahi ibn Mas'ud da yazo sai ganta da wani zare haka an rataya a wuyanta, sai ce mata wannan menene, sai take ido na ne yake yawan zubar da ruwa, idan na ji ruwan ya zuba sai na je wajen wane. Wai kun san wa take zuwa wajen shi? Bai Yahude ne. Yace in na je wajen sa sai yayi addu'a yayi tofi, in na rataye wannan zaran sai ido na da daɗa zubar da ruwa. Tafka da rola kenan ko? Wannan Abdullahi ibn Mas'ud a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta tarihi sa Saudiya ko? Abdullahi ibn Mas'ud shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so ya ji Al-Qur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi, ya saurari dan Mas'ud haka zai ji saukar Qur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yana cikin malamai, ya kuma tabbatar da cewa kafar shi ta fi dutsen Uhud nauyi akan mizani. Kai akwai ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yace ya Abdullahi karanta min Al-Qur'ani,
yace manzo Allah ni zan karanta ma Qur'ani yace ina so in ji wani na yana karatun Al-Qur'ani ya bude karatu ya karanta masa suratul nisa'i ya karanta ya kai kusan aya 38 ya je daidai wani guri sai ya ji manzo Allah yace hasbuk da manzo Allah ya ji wasu kada da Allah dan masauki Allah dan masauki yace sai na ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zubar da ruwa wannan yana nuna maka falalar Abdullahi dan Mas'ud wajen karanta Al-Qur'ani da karantar da Al-Qur'ani da kuma aiki da Al-Qur'ani tunda ya zama to cikin malama yana cikin masu bada fatawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ga matarsa tana ciwon ido ba fa wajen Abdullahi dan Mas'ud ba taje ba fa wajen wani sahabi ba taje ba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen wata taje wajen bai hude kawai he zare ya gani a wuyarsa ai na kisa wannan zaman tace bai hudewa ne ni da ido na in yana zubar da ruwa sai in dai mun toshi wanda yake nuna mana cewa wallahi akwai yaki tsakanin mutane da matansu inda Allah dan Mas'ud matarsa ba ta yadda ba iya addu'ar ciwon ido tana duk matsayin malantar kwalla ba ta kata Allah dan Mas'ud ba amma yanzu ga matashi ba ta daina maganin ciwon ido ba sai ta je bai hude da haka karka yi mamaki dan kana ahlus sunna ka ga matarka a wajen malamin soro kada ka yi mamaki in aka ce maka ta je wajen dan bori ko ta je wajen boka ko ta je wajen dan ina da kare babu abun mamaki kuma an kun gani babu abun mamaki abin da yake na haƙi shine muwa juna nasiha wana naji abu kaza amma ka bi matakin da ya dace ka dakata masa birki da ya gani ita kuma ka fahimta ta gaya masa ita ta dauka wani abin ba laifi bane ba wajen bai hude ne shi yayi addu'a na rataya sai wannan abin ya dauki sai Allah dan Mas'ud ya ce mata ni fa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirku duk wani tofi da za a yi a tofa a tsumma a rataya shirka ne duk wata laya da za a dinki a rataya shirka ce tiwala yace shirka ce abin da Allah dan Mas'ud yake nufi babu yadda za a yi abin da bai hude yayi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan duk malamin da aqidarsa ba ingantacciya bace ba lafiya aqida bace ba babu yadda za a yi ba da lahiya a daura ta babu yadda za a yi ba da wani tofi a rata shi dan shi din bai da tsarkin da za a karba yasa Allah dan Mas'ud bai wata ba sai ya mata innar ruka wattama'ima wattiwalata shirku sai sai mata ku iyalan Abdullahi la aghniya wa an shirki bai kamata ba a samu iyalan Abdullahi suna shirka kamar ni a ce a gidana ana zuwa wajen malami bai hude akwai ke ce wallahi yace ya kamata a ce iyalan gidana sun fi karfin wannan abu to idan matan Abdullahi dan Mas'ud ba su wuce wannan ba to wallahi kuna da kalubale Allah dan Mas'ud ya hadu da kalubale da yawa a cikin rayuwar shi wata rana taba zuwa yana yin wa'azi kima ya fada yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsinewa mai yin tatu da wanda yake tatu la'ana Allahu alwashima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila wal mutafallijatu lil jamal wata take yin wannan tambarin da ake a hannu irin na yan bol za ka ga wani zane kamar fulawa a jikin shi so duk wannan zanen wanda yayi da wanda aka wa manzon Allah yace Allah tsine musu albarka masu ƙarin gashi za ka ga ƴan wasa da an za su yi wasa kan samu gashi su sa wani kuma gashi kansa ne ake batawa a yi wannan abin kuma yaran mu suna ta kwaikwaya sai ce to wanda suka ƙara wannan gashin dan su yi ado yace Allah ya tsine musu albarka wanda ya ƙara shi ma Allah ya tsine masa albarka da mutanen da suke zuwa gurin da ake gyara fuskar mutum makeup ko to ba makeup din ba wanda ake zuwa surgery plastic surgery ko a tada ko madar hancinka a tada kaza a tada kaza to a da abin da ake hakwara ne ake matsawa da karfi sai wushiya ta fita sai ce duk waɗanda suka yi wannan Allah tsine musu albarka wata hafizar alqur'ani ana ce mata ummu yaqub ita zo wajen Allah dan Mas'ud take ta ya naji kana ta tsiniwa kana ta tsiniwa kana ta tsiniwa ni kana karanta alqur'ani tun bakara har nasi ban ji inda Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ba kawai dai ka ce matanka sun fi karfinka ka zo kake daura wa Allah laifi kaga yanzu ita abin da ta dauka kawai matarsa ce ta fi karfin shi ni ne fito yake wa'azi dan ya huce sai ta inda iyalai na nake iya shiga gida ki duba su ta yi sallama ta shiga gida ina uwar gida ta fito ta kalle ta ina amarya ta kalle ta ina ta tsakiya ta kalle ta sannan ta faki fito ta samu Allah dan musu tana yana wa'azi tace babu laifi ga iyalanka duk abin da kake fada ban ga iyalanka suna da wannan laifin ba dan Allah to da ta shiga ta ga irin wannan laifin wannan irin kalubale da zai fuskanta yanzu kaga wa'azi yake amma mace sai atake din shi cikin al'umma ga kuma tan yayi tufka matarsa ta ware mashi shi ne yake kawo wannan hadisin inna ruqa watama'ima watiwalata shirku yace wannan ciwon idan naki shedan tunda ya san baka neman maganin da ya dace shi ne yake kwarzana wannan idanun naki in ya kama zubar da ruwa ba zai daina ba sai kin je wajen wannan bai huda in ya sa miki sai ya daina kwarzanawa sai ki ta ai maganin sa yana yi so duk shedan idan ya san zaka bata to zai haifa maka da wannan ciwo idan ya san mace bata san hukuncin haila da istihaba ba zai shiga cikin mahaifarta sai ya kwarzana ta akwai wani jijiya a ciki sai ya harbe ta yana harbinta to sai jini ya fara zuba sai ga mace jini ya balle mata sai ta yi kwana 1 2 3 4 5 6 7 ba sallah yace shegiya sai ya gama kuma kuma da ya cuce ta kwana 7 ba sallah kuma lokacin ya kamata ta yi sallah sai ta sai a jini laki aƙalla ya barin mata da sallar kwanaki 7 ba yadda za a yi a buɗe littafin ta a ranar alƙiyama sai sallar ta cika kaga kenan shedan yana kwarzana ido dan ka je a maka tofin da bai dace ba yana kwarzana mahaifa dan ku zubar da jini ku daina yin sallah so idan mijinki ya gano kina da ɗan matsala da mijinki sai sake tunzura ki in kin je kin dauki wani mataki da bai dace ba sai ya sa miki mijinki in ma mijin ya dogara ya miƙe zai wani bala'i sai ya dan rika dandan ne in hakuri in hakuri in hakuri in hakuri saboda haka sai mijin hakura ba tare da san me yasa ya hakura ba wani lokaci ke kuma yake dauka wannan layar da kika karbo ko wannan asirin da kika dauko shine sa ribar he dan ke kin barar da imanin ki sai Allah da masu yaya mata cewa to wannan abubuwan da kika aikata dukkanin su shirka ne da haka dan idan ki yana ciwo in zaki rukuya to gare ki saurara a gida ki samu Abdullahi dan Mas'ud sai ki masa wa'azi daya daga matan nashi ita kuma wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a filin kifi ko yace ku je ku yi sadaka miloniya ce ko mata ko ku yi sadaka ko ku shiga wuta haka manzo Allah ya ga masa idi mata masu ji ko ku yi sadaka ko ku shiga wuta mata da dan Sa'ud da tazo gida sai ta tattara sarka ta azurfa da awarworo da zobe da wai sai ga ta yan jaka ita ina zaki sai tace haka manzo Allah ya ce ai sadaka zan je in sadaka rije kuma ina gida ina gida ki tattare wannan da zaki kawo sadaka yace ai da ni da wannan dan nawa mu yi fitan canta mu kawo wannan sadaka kafin ki fito waje sai ta ga dan ai ba rata bane dan gihiyar ta ne kuma yanzu mijinta in ya bata bata wahi ba ma ke karo aure sai ta awala bai yadda ba nace wallahi mu buka fitan canta ita inda sadaka zaki wallahi da kanmu zaki fara da kuma tace wallahi ba ta yadda ba sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka san runguma ta tafi wajen manzon Allah tace manzon Allah kai wa'azi ka ce mi sadaka kaga kin fada tafi wayo kai kai wa'azi kace mu yi sadaka na fitar da gwalagwalai na zan bada Abdullahi dan Mas'ud ya ce hi ya cancanta da hi da ɗansa haka ne manzo Allah ya ce haka ne a ji a fara ba Abdullahi a ba dan Abdullahi in ya so shi ki fito waje so wannan yake nuna maka cewa in dai kai aure kalubalen mata ba za ka taɓa fita da shi ba kaga yanzu dai tana da ishu da bai hude dai ta ki yadda da maganarsa akan sadaka so dan karka ga cewa kai hafizu alqur'ani ko aran malaika zauna ka ga matar ka gaskiya tsakani da Allah ba ta yadda ba wala lokacin ya ga kade magana ta ce to za ta je islamiya da tambaye malamin ta sai ka hau sai ka hau mutuba ka ce yanzu kina nufi malam wani ya fi ni to ki je malam wani ya aure ki haka dabi'a take yana da bukatar kai hakuri al'amarin mata ne sannan yayi wa'azi an ce saboda gidansa Abdullahi dan Mas'ud yake wa'azi to al'amarin rayuwa akwai kalubale a kanta kuma duk inda mata suke ba a saka musu mara ita ce aqidata in dai mace ce kace wai za ka saka mata akala to akwai matsala kullun kana da bukatar ka sa ido kuma kana da bukatar kai fada gobe ka sake fada jibi ka sake fada ba a ci a jikin kanki in ka saka ta jikin kanki za ta jawo har kanka dole kai ta fada har Allah ya kawo lokacin da zaka ce to kuma la ilaha illa Allah an yi tafiya ta ƙarshe ita ma ta kai la ilaha illa Allah an yi tafiya ta ƙarshe to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sai ya gaya mata inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun malan kalmi da mu zai fassara mana menene waɗannan duka sai a ƙarshe zamu bar fassara sa sai mu ji ta yace wa ana abdullahi ibnu ukaym marfu'an an karɓo wani hadisi daga abdullahi ibnu ukaym sai yace marfu'an hadisin an danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yace man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya damfaru da wani abu ko ya damfara ransa da wani abu wukila ilayhi za a bar shi da wannan abin da ya dora ransa a kan shi wannan yana nuna maka cewa ita rayuwa baka dora rai akan kowa sai ga Allah madaukakin sarki duk abin da ka dora ranka aka to Allah zai barka da wannan abin wanda yasa za ka ga a kasar Hausawa idan an yi mutuwa ana galabai ita matar tun da ta tashi aure da mata dora ranta akan wani yasa ta aure shi tana ga in yana nan za ta ji dadi in baya nan akwai matsala yasa da ta mutu za ka ga ta yi ihu ta ce ta bari ta lalace saboda akan wannan mijin kadai ta dora ranta bata yadda ba Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hanawa shike azurtawa shike talautawa in ya ga dama a ji dadi in bai gani ba ba za a ji ba to hima nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku menene in ka dora ranka da ke za a barka da haka wanda ya dauki layar ta ya a wuyan shi da layar ka dai za a bar shi wanda ya dauki guru ya lataya da guru za a bar shi wanda yake tsammani sai da aljanu bai nasara Allah zai bar shi da aljanu wanda yake tsammani sai da shehun ne zai ci nasara sai a bar shi da shehun ne yasa za ka ga a rayuwa duk wanda ya rike wani abu yake gani ita ce mafakar shi za ka ga duk inda aka je aka dawo sai ya dawo wannan guri din saboda alƙawari ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ta'allaka shay'an wukila ilayhi ko ka rataya ko ka dora ranka akan shi to Allah madaukakin sarki zai barka da wannan abu din mun ji ta Abdullahi ibnu Ukaym malamai suka ce shi Abdullahi ibnu Ukaym wanda muke magana ya riski manzon Allah sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bai taba jin wata kalma baki da baki ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abin mamaki kuma he kai mawaki aka yi su sahabbai ko malamai da suke tamyiz na sahaba to ma'rifatu sahaba ko at-tamyiz sun duba shi dai kunne da kunne bai taba jin magana da takkan manzon Allah ba amma sun yi zamani da manzon Allah kuma sun aure da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa suka ce to duk riwayar hadisin da yayi ta hannun wani sahabi ya ji ba shi bane ji kunne da kunne to yasa yanzu da ya kawo wannan hadisin malam da ya rawaito sai ya ce ana Abdullahi ibnu Ukaym sai ya ce marfu'an hadisin an danganta shi zuwa ga manzon Allah yana so ya gaya maka shi din ba shi bane ya ji akwai wanda ya ji sanar da shi yasa ya ce maka marfu'an to a rawaito hadisin an danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar Abdullahi ibnu Ukaym shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya dora ranka akan wani abu to Allah madaukakin sarki zai bar shi da wannan abin da ya dora ran shi akan shi malaman da suke sharhi sai suka ce wannan magana da manzon Allah ya faɗa sai malamai suka maida ta kamar ka'ida ka'idatun ahamma ta zama to ta gaba miyar fa'ida ce duk inda ka dora ta za ta yi tace ta ummu kullu shay'in yu'alliqu al-insanu qalbahu bihi min duni Allahi azza wa jalla ko menene dan adam ya dauki rayuwar shi ya dora akan shi to Allah zai kalle shi da wannan to ni wallahi bana jin dadi ina hafa na dole to kullun yaka hafa na dole haka yana faruwa ko akwai wanda zai ce shi ba zai iya bacci ba sai ya hafa na dole to ba zai iya bacci ba sai ya hafa na dole saboda ya dauki zuciyarsa ya dora sai suka ce cika gigamme fa'ida ce ko wani babi ka dora ta sai ta yi aiki wannan min basharin ya ce wannan mutumin da ka dora ranka mutum ne to za a ga gaba ɗaya rayuwarka ta da haɗa fari da wannan mutum shajarin bihiya ce sai ka dawo wannan bihiya ɗin ko kabari ko wata laya ko wani guru ko zare ko wani abu na kayan tsafe tsafe ko aljani ko ɗan adam in dai mutum ya ɗauka ya ɗora rayuwa ce to za ka ga duk inda aka je aka dawo rayuwarsa an mata da baibayi da wannan abin da ya ɗora a shekarun da ake da bukata ka cire kowa ka ajiye a gefe ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki a hadisin an ba mu jerin biyar abubuwa wancan hadisin da ya gabata na Abdullahi ibn Mas'ud ko da ya ce inda ruqa wattama'ima wattiwalata shirku to sai malamin yazo zai yi bayanin waɗannan abubuwa din sai ce at-tama'im abinda ake kira tama'im sha'un yu'allaqu 'ala al-awlad yace wani abu ne da ake rataya ma yara a wuyansu yutaquna bihi min al-'ayn yace ana musu maganin kambin bakane da shi babu yana cewa maganin baki ko yace to wannan abinda ake rataya wa yara a wuya a ce maganin baki shine manzon Allah yace shirka shi sai yace walakin idza kana al-mu'allaqu min al-qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf sai dai abinda za a rataya din in dai da al-qur'ani aka rubuta waɗansu cikin magabata sun ce babu laifi wa ba'dhum lam yurakkis wasu kuma cikin magabatan sun ce faufau ko menene za a rataya shirka shi wa yaj'aluhu min al-manhiy anhu yana ganin wannan abin shi ma akwai hani akan shi minhu bin mas'ud radiyallahu anhu akwai abu da mas'ud Allah madaukakin sarki yarda da shi da haka kenan yanzu abin da yasa malam bai ce maka ba dukkanin abin da aka rataya a wuyan shirka ce saboda magabata sun yi sabani akan shi yace magabata akwai wanda suke ganin babu laifi waɗanda suke ganin babu laifi idan da alqur'ani aka rubuta akwai abdullahi dan amru dan as Allah madaukakin sarki yarda da shi nana aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yaro ba zai iya faɗin wata addu'a ba tana rubutawa sai ta sa masa a wuya ko ta sa a rubuta ta ce a sa masa a wuya ita na ta fahimta tunda dai da alqur'ani akai kuma alqur'ani siffa ce ta Allah kuma Allah yace wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina ai kamar maganar Allah ce aka sa ba wani abu ne da ban aka sa ba yasa suka ce idan na alqur'ani ne babu laifi ana iya sawa wasu kuma suka ce ko na alqur'ani ne ko ba na alqur'ani bane akwai laifi shi yasa malai ka magana guda biyu saboda ladabin sabanin sahabbai yasa kwata-kwata bai ce maka ba shirka ce sai ce ma ja'a an abinda yazo da haka ya gaya maka wasu sun ce ya halatta ya gaya maka sun ce wasu sun ce bai halatta ba ya gaya maka ga sahabban da suka samu sun yi Abdullahi dan Amr dan As ya ce babu laifi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce babu laifi Ababin Abdullahi dan Mas'ud ya ce da Qur'ani ko ba da Qur'ani ba laifi ne yanzu yana da buƙatar mu zabar ayin da yafi zama daidai kenan to gadabin masu sharhi sun tafi ra'ayi na biyu shine yafi zama daidai ko da alqur'ani aka rubuta aka rataya ko ba da alqur'ani aka rubuta ba laifi ce na farko dai suka ce hadisin da yazo yace ko me aka rataya shirka ce bai sai ba banda alqur'ani idan wani ce maka banda alqur'ani yana da buƙatar ya nemo maka dalilin da yace maka banda alqur'ani kuma matsala ce ta imani da rahin imani matsala ce ta tabiya ko rahin tabewa da haka mutum yana da buƙatar mutukar takatsantsa da haka abin da yafi dacewa yaron ka idan ba zai rubuta addu'a ba ba zai iya ba karanta to fa masa haka aka samu na Fatima Allah madaukakin sarki yarda da ita idan ƴaƴanta za su fita Al-Hasan da Husain tana kama su ta ce u'izukuma bi kalimatillahi tammat min kulli aib min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma sai ta tofa musu sai su fita duk warishin da za su yi a gari mai kambin baka bai sai kama su ba da haka idan addu'a ce kenan yaro ba zai iya karantawa ba sai ubansa ya karanta ya tofa masa ko uwa ta karanta ta tofa masa da haka hadisin waɗanda suka ce haramun ne ko ta alqur'ani ko ba ta alqur'ani ba suka ce gamamman hani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amru thani abu na biyu saddul wasilati al-mufdiyati ila shirk akwai tishi kofar da za ta hana kar akai ga shirka idan ka ta ya inganta a sa laya ta alqur'ani to asa laya ta alqur'ani za a sa wadda ba ta alqur'anin ba to da ta qur'ani ba ta qur'anin ba a hana shi ne zaman lafiya ai dalilin an ce a rubuta din ya inganta dalili kuma yanzu an ce maka wannan hatimi ne ai gida ai angle a cikin shi kwana kwana ake dauka ana sa wannan a sa nu'ara anan a sa kaulatar anan a sa himmin ruwa anan gurin a sa sunan namiji a ƙasa a sa duk wannan qur'ani amma kuma aruma ne zai zauna akan allo da tawadar rubuta alqur'ani ya rubuta yasa suka ce halatta alqur'anin zai hana wanda ba ta alqur'anin ba ta samu guri halatta ta alqur'anin wanda ba ta alqur'anin ba za ta zo yasa duk wani malami da kasan yana rubutun laya ka je ka bude kundin shi zaka tarda in ka samu ta alqur'ani to zaka samu ta tsatsuba guda biyu ne a hade da kwandun sa kuma sannan idan mata alqur'anin ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ko me mu dai aihi wanda rere sai a rubuta sauran bayani a cikin haka yake a cikin qur'ani da wannan bayanin kage yanzu ka shigo da wani bayani wanda ba na alqur'ani ba kuma cikin alqur'ani yasa suka ce tushewa waccan zai hana barnar wanda ba ta alqur'ani ba ta samu guri da haka kowace irin laya ce zaman lafiya ka kafata li'annana suka ce idza ajazna ta'liqal qur'an in mun bada dama a rataye alqur'ani in fatahal babu li ta'liqi ghayrihi to kofa ta bude dan a rataye wanda ba alqur'ani ba yasa duk wani mai rataye layu ya baka dama ka bude guda uku in dai kaga alqur'ani da zaka tada ba alqur'ani bane wata kaga an ce da gahin dan akuya da gahin mahaukaciya da karan duka wani alqur'ani aka samu shi me ka gahin mahaukaciya alqur'ani amma sai ga an sa gahin mahaukaciya a ciki wani kuma a nemo sau a nemo katana a nemo ka duka me ka alqur'ani babu wani a cikin alqur'ani kaga an shiga laliman abubuwan da suke ba su halatta wata layar kuma yaga an ajje ta tana motsi akwai su da shege yadda bara ko in ka za a ce maka za a maka wala sai a je a samu wannan buzuzun mayu ko da shi ake za a samu buzuzun mayu sai a dinke shi a cikin shi yana iya hekara a ciki ba tare da ya mutu yasa in ka ajje shi duk wannan motsin da yake kokari yake sabugun da zai motsa kafar shi amma ka san ajinke duk inda ka rike ta a cikin alinki amma kuma ka ta tana motsi kawai tsabar yau da gobe ce suka gano idan an rufe a ciki zai motsa ko ba zai mutu ba yana daga cikin halittun da Allah madaukakin sarki ya yi su masu ban mamaki a ciki suna canjawa ne daga halitta zuwa halitta shi buzuzun mai daga ina ke tasowa ne da a asalin shi menene wata irin tsutsa duk masu jigon dabobi ba a kotar tsutsar ake ce mata dole-dole ba to asalin duk buzuzu mai dole-dole ne asalin shi lokacin da zai rika hina yake koma wannan buzuzun mayu din to wanda ya saba rayuwa a karkashin taki duk wani zafi da kake da bukata a duniya akwai cikin taki saboda in dai taki ya ruba ba ya kai taki in ka dauko lokacin zaka ji kamar wuta tana fita a cikin shi yasa akwai scientists da suke ganin cewa taki da muke tarawa na dabbobi da soka a wuta in aka yi compressing dinta za ta iya samar da wutar lantarki ko za ta samar maka da gas haka suka ce kenan akwai wani pressure mai karfi a ciki to in dai ya rayu a cikinta to fatar ba ta kai wannan zafi ba yasa zai iya rayuwa lafiya kalau a ciki in yi ajiye ga tsara motsi kada an ce ai malam wannan ne ya bada la har motsi take sai kuma tunda tana motsi tsoro kake ba za ka iya buka ta a ciki ko tsabar da bara cewa lafiya shi yasa suna shiga cikin kwakwalan mutane ne sai amfani da shi to yanzu wanda ka buzuzun mai wani da maka alaya me alakar wannan da alqur'ani shi yasa bude kofa cewa ai ta alqur'ani yasa kuma ta buzuzun mai sai ta samu damar shigowa Allah ya rufa asiri al'amru salis abu na uku yasa aka ce na alqur'ani bi halatta ba anna ta'liq alqur'an yu'arribuhu lil imtihan sa alqur'ani yana iya jawowa a wulakantar da alqur'ani yanzu ka rataya wa yaro alqur'ani ka ce magani kan min bagani kuma he ka hiya kama ni zai sille layar ne ya aji sannan ya tafi sille wannan sa sannan ya tafi ban daki da gudu za ka ga ya tafi da layar sa ban daki kuma ga hay a cikin alqur'ani ka rubuta masa akwai matsala ko ba matsala akwai matsala yasa aka ce to wannan din zai iya jawowa walaqanta alqur'ani li'annahu yu'allaqu 'ala as-sibyan was-sibyan la yatajannabuna an-najasa kana da yara ba san gurin da jisa ba da gunda ba na jalasa ba ba ma baki yanzu ka wanki yaro ka masa wanka kai masa komai in ka fito ga sanyi da fifi da ni da yan uwansa akan bola suna wasa sai ka yi su cigaba da wasa da kayansa har sai uwarsu in ta gano ta dauka ta ce ta wanki to kuma a ce da qur'ani a jikin su ake wannan akwai wulakanta da alqur'ani aw dukhul fi mawadi' al-qadurat ko kuma su shiga gurin da yake akwai kazanta yasa suka ce saboda waɗannan dalilan guda uku hatta alqur'anin bai inganta a rataya ta ba kuma wannan ra'ayin ya fi zama aslam Allah madaukakin sarki ba mu kiyaye mu warruka to me yake ruka din da azra da masuri ya faɗa wanda matarsa ta ce tana zuwa wajen bai hudi a mata tofi din yace hiya allati tusamma al-aza'im ita ce abinda malamai zaka ji ko kuma masu tsibbu suna ce mata al-aza'im azaim zaka ji suna cewa laraba ka suna cewa azima azima ko azaim wa khussa min hadalil ma khala min ash-shirk to duk wani tofi an ce haramun ne kawai wanda babu shirka a cikin sa shine wanda manzon Allah ya bada sassauci akan shi mun wuce a baya ko la manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin wanda suka bada labari lokacin da ya ga tauraro ko yace ai malamin su ya ba su labari ya ce cewa ayi addu'a ko ayi tofi min al-aini wal umma idan akwai kambin baka ko akwai zazzabi ko dafi a iya to kage kenan idan akwai abin da ya inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duka bane za a hada a ce me a ce shirka yasa malam ababin yace babu ma jaa firruqa wa tamali yanzu wannan kage ya ga maka akan laya akwai maganganu guda biyu na sahabbai akan ruka akwai wanda manzon Allah yace shirka ce akwai wanda yace ba shirka ba yasa malam bai yi garajin ce maka dukkanin waɗannan abubuwan shirka bane dan sai an yi bayani akan su ake tantancewa da haka kenan wanda muka wuce a can wancan an hadisin wanda ake yin ta dan kambin baka ko dafi banda ita wa kazalika annabi sallallahu alaihi wa sallam rakkan marida an taba kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mara lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya addu'a ya tofa mashi mara lafiyan ya tashi a hekenan ana iya yin addu'a idan babu shirka a cikin ta wa ruqya sallallahu alaihi wa sallam shi kansa manzon Allah an ta umar ruqya wato lokaci ne raqahu jibril ko raqahu jibril malaika jibril aka turo tun daga sama yin addu'a ya tofa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ake cewa wani bai yahude ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai malaika jibril da kansa yazo yayi addu'a ya tofa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya warware daga cikin wannan sihirin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakan ne larabawa ko sahabbai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kace tun a zamanin jahiliya muna da addu'a da muke yi idan rahin lafiya ta kama mutum yana warke muna da magunguna da muke kuma muna waraka akan su ya zamu yi da waɗannan sai manzon Allah ya ce i'ruhu alayya ruqakum ku bujiro mun abinda kuke faɗa idan kuna wannan tofi me kuke faɗa la ba'sa biha malam yakun shirkan ko malam ta kun shirkan duk addu'ar da kuke a zamanin jahiliya ku yi ta yanzu in dai babu shirka to ku yi ta ina ji Hafsa ce ko ɗaya daga cikin mataye ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ni a zamanin jahiliya kafin ka zo an mutu ya samu rahin lafiya yakan zo an masa wasu addu'o'i sai ya warke a bani wasu yan sulala in zuba a ajihu sai manzon Allah ya ce dame dame kike faɗi ta ce kaji 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 abin da nake faɗa ya ce babu laifi ki ci gaba da yi a shekarar da kaman ka samu wata aya kana karantawa mutane suna warkewa sai ka dan rike sirrinka ko idan mutum ya dan samu zazzabi a ce ai malam ya iya addu'a sai ka zo ka sa kawai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi din tafuka ka ce an gwasha to ga mutum yayi mai kaya warki malam bai fike karanta ka sai ba ruwanka ko ta wa 7000 sai ka 7000 ya kamar shi kenan shi karfin imani da tawakkali kawai da yake badawa riko da sababi dan da muka yi karatu wannan ruka din wani yake ban labari yace ya hada da wasu mutum a Makka yace su kabilar su gabaki ɗaya ba sa shan kowane irin magani ba a kowace irin allura a aikin Makka suka hada da shi yace wallahi duk irin ciwon da ya samu mutum kawai ayoyin alkur'ani suke karanta kuma da su suke warkewa gaba ɗaya kabilar ba a zuwa asibiti ba a shan magani ba a allura yace kuma duk ciwon duniya yana warkewa yace wallahi malam ba mu yi wannan hirar kawai muka ne wannan mutumin muka baibace mana yace ɗaya daga cikin mu zai fara rahin lafiya na mutum da yake mutsanci shine in rahin lafiyar ku abokin yace wannan bawon Allah ko da yace su addu'a suke gashi kuma yayi mana wahalar gani suka ce kai mu bazama Allah madaukakin nan ko ta kira raba mu hada mu da shi yace wallahi kawai muka bazama yace mun je mun yi dawafi mun gama shi ma ya gama dawafin sa kawai muka yi kici bunzu shi yace kuma zaka zanta mu ba mu fahimtar nasa shi ba fahimtar namu amma dai a kwatance da dan kama turanci da dan kama larabci a da ake haduwa duka da ya gaya masa ɗayan su bahi da lafiya kaza da kaza suka tsuguna a gefe ya yi addu'a cewa wallahi kun Allah ya kawai muka ji ya warke din kaga kawai karfin yaqini da kake da akwai a ranka da karfin yaqinin wanda ake mu addu'a anan ne abin yake tasiri da haka ita duk abin da za a tofa a sha in dai ba shirka bace ba wani abin babu laifi da ka ba malami kofi kace in goyi mun addu'a da ya fara ya gagaga to gaggauta ka bar masa kayan shi babu wani gagaga a cikin alqur'ani duk azafazin da zaka ji ba larabe ne in ka zo ta kalma daya da baka gane ba babu ita a alqur'ani babu ita a hadisi bar mai kayan sa wannan abin manzon Allah ya ce shirka ne shine dama shirka in dai wani abu ya shigo wanda ba na alqur'ani ba ko sunan boka ne ko sunan aljani ne ko sunan wani wane ne duka shine abin da ya mai da ita shirka watiwala shi kuma yake kira tilwala din sai ce hiya shay'un yasna'unahu wani abu ne suke yi yanzu umuru annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha masu yi sukan ce in dai an yi wannan abin to mace tana samun karɓuwa a wajen mijinta war rajula ila imra'atihi in kuma mutum ne matarsa ta yi aka yi masa wannan abin matar ta karkata zuwa gare shi shine abin da ake kira tiwala wani lokacin kuma ana dukan juna ita matar ta masa hiyawa matar ana iya ai ragas hiya mata asiri ita ta masa asiri kuma duk ne mai yarda juna take so saboda Allah da sun ne mai yarda Allah su dada da ba wuce gurin ba ke kina san zama da hihi yana san zama da ke to me ka asiri asiri ko ku zauna ku fahimci juna hakkin zama haka ne ba hakkin ba amma haƙatar da ya mata ta masa akwai auren da nake da labari an yi jarabar araba ya kirawo naga sai ko wannan matsalar ba fa ta mata ba sai ba har da raku ko ma na kun yayi daka in kuna so auren ya rabu ku karya nata ku karya nata wata kin a karya ku kuma a sake karya wa tsaida da shari'a ta sake fada dama an hau da sako ko za a sauka da sako saboda haka ana zuwa a manne to wannan abin da zai sa ka ji namiji ya manne wa mace shine ake cewa tiwala abinda za a sa matar ta manne wa namiji shine tiwala kwanakin ba a ga wani kazamin mutum a nan garin ku yana wa unguwa unguwa da wata mace tana bin ko ba ku yi tunawa ba suna tallaga da ni ko ko duba ku gansu ba an fi kusan shekara goma nake ji duk inda aka tana bin shi a bayar da kwano aka ce wata mace sai mai kyau ya ce yana son ta tace ba ta san shi yayi mata wannan asiri yake na kazo ta manne masa ya dauki kwano ya dora mata duk inda za su je mata ita ta yi magana ba shi take bin su kuma ana yawa wasu bita zaizai ko ko kake binta duk inda ta yi zugu zugu kana rike mata gaba za ku higa mota ka bude mata za ta higa a daidaita kai za ka fito ka tsaye da a daidaita tana gida a zaune in a daidaita ya zo ka koma gida ka ce mata hajjia mai a daidaita ya zo ka zo ka zo ta higa a daidaita ka ce mata a dawo lafiya kana tsaye kana kallon da sai ka kula da yaran sun daga makaranta ka ce to ta ja a daidaita ta tafi ka wa yara wanka ka gyara su ka sa musu famfas ka dora tukunya kafin ta zo kana kira kana jiran in ta zo ta hauka da fada kada karkarwa to wannan abin da suke yi shine ake kira tiwala ka ji kana tsoranta kana ganin kwarjininta wani abin shine ake kira tiwala ko kuma a sa aboki da aboki dole duk abin da zaka yi kai ka neme shi shi ma ana kiran sa tiwala akwai wanda suke hada wanda ake yi da naman kai saboda haka duk motsin da zaka yi zaka fara tunowa wannan abin din yana fadowa a cikin tiwala wasu zaka ji suna kiran sa as-sarf juyo da tunani wal ataf ko atafi atafi na ma ba hine manna abu akan abu ba to za a manna zuciyarka akan zuciyarta duk abin da take so shi kake so babu yadda zaka yi yasa akwai azalumai a duniya wallahi yasa wani yake da ce masa gari ya ce ta Allah sauki ni zan yi da wannan amma da rana ya gani ya zo kofar gidansa yana kawai haibin dare ita yake so ya gani wallahi na taba gano wani mutum ba shi da aiki na kofar gidansa budurwa shi anan zai zo ya kwanta akan babban rigar sa yake ta juyi yana birgima batta da lokacin tsauraran shi wallahi ta kai 12 dare sha karfe 10 sha da to yake na yau aiki nake kaje hego bai ce to madalla madalla sai ta heta wannan magana ita yake so ya ji a ran nan kawai ta sai masa hego bai ai da ta masa magana Allah madaukakin sarki da fasi so maza suna shan wahala mata suna shan wahala malaitu wa huwa sihrun shi wannan abun sihiri ne Allah madaukakin sarki ya fada lokacin da ya fada akan wata ba'u mata ta lu shayatinu ala mulki sulaiman a cikin sai ta fayata allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji a wannan tsafin da sihirin anan ne suke koyar abin da za su shiga tsakanin miji da mata da haka sihirin kashi biyu ne ko dai a raba waɗanda suke soyayya ko a haɗa waɗanda suke kiyayya yufarriquna wa yajma'una ko su raba ko su hada wata suna zaune lafiya kalau sun fahimci juna kawai dangi sa su ce su wannan so suke a raba wannan abu a shiga tsakanin su saboda haka kan shiga tsakanin miji da mata kaga suna zage zage hiya tafiya wulakanta ita tafi ta wulakanta ɗan uwa suna gefe wato sun ji dadi an raba su wannan hanyar raba miji da mata shi ma sihiri ne ya ake abin ya faru malace li annahu amalu shaytani aiki ne na shaytan ya amalu ashiya shi shaydan yake wani abu yunaffiru al-insana min al-insan sai mutun yaje yana kenkemin mutun aw ar-rajula min zawjati ko mutun yake kenkemin matarsa aw az-zawjata min zawjihi ko ita matar take jin kenkemin mijinta wani ya hego daki yaje tana warin jaba wani ya hego daki yaje dakin ya dau tsafi sai ya fita yana fifita amma da yaro zai ji ana sanyi har yana karkarwar sanyi amma da ya koma daki yaje kamar tafasa aiki to ina zaka iya zama daki ka samu nutsu ana tafasaka ba za ka iya bayyana mutum ne ko da ya higa daki da gumus kamar yaro ya kahi a daki saboda haka ya kado kai ke musifa ki ka zama ci kin kasa gyara daki kin ji kaza kin yi kaza da aikin shedan ne amma in mutum dari za su shigo dakin ba abin da za su ci amma kai da akai sihirin da kai kana higa haika ji dakin yana tsori wani kuma yake dakin yake ji kawai kamar hayaki ana toyi a daki duk wani hedanu ne da ka higa sai su yi aikin da suke so a wannan lokaci fasaharatu su matsafan suna kusanta shedanu ne su yi musu kidima su yi shirka ga Allah sun biya bukatar shedanu wannan su kuma shedanin duk abin da suke so sai su aikata musu saboda su ma sun sa kun saba ma Allah kun musu hidima kun musu yanka kun ba su jini kun ba su nama kun musu kaza to duk abin da kuke so su kuma yi muku a daidai wannan lokaci ba bukata ba kake in ya ga wanda ya gana tsantsaninta to shedan ne kawai zai zo gidan ya zama zaka ga tayi wanka ta ci ado duk wanda ya gani na ci san barka da kai go hedan so he hawo fuskarta he go ni mutun kamar kan jaki bakin ya zuma ya cika da goro tayi wani daga zaza da ita kan yayi kucata sai kake matsifa kasama yar kauye kuma ko ne take cata wannan matar me ta masa wallahi duk da bi sauran matan kyau amma shi ba haka yake gani ba abin da yake gani a idanunsa daban ne ayyukan shedanu ne saboda haka wanda aka sa yayi aikin yawo shedanu hidima sai a kawo wani shedani kuma yake muzanta abin da ake so a guda din ko ya munana zamantakewa da shi ko a sa yake magana ba dadi shi a tunaninsa ya kwakulo magana mai dadi zai fada amma shedan sai ya juya wannan magana sai ya zama to baka ce ko zagi ko mai tsafi sai ka san kana sai fade ta to waɗannan shine abin da ke shiga tsakanin miji da mata wannan abin shine ake cewa tiwala shi ba abu ne kwaya ɗaya ba duk wani abu da kaga an yi wa namiji yana kenkemin matarsa tiwala ne duk wani abu da aka wa mace take kenkemin mijinta tiwala ne da baya santa amma yanzu ya dawo yana kenke yana santa yana ririta ta abin ya wuce misali shi ma tiwala a raba aboki da aboki tiwala don haka dai a samar da soyayya a inda ba ta nan tiwala a cire soyayya a inda take nan tiwala Allah madaukakin sarki ya raba mu Allah ya tsare imanin mu wa rawa ahmad ar-rawi ahmad ya rawaito wannan hadisi daga wani sahabi da ake kira sarwaifi qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni ya rawaitu ya kai rawaitu la'alla al-hayata taqulu bika wannan computer ba ta jike ba la'alla al-hayata taqulu bika satqulu bika yace watakin rayuwa fa za ta yi ma tsawo haka manzo Allah ya gaya mu yace watakin rayuwa ta ma tsawo satqulu bika fa akhbir an-nas lokacin da tsawon rayuwar suke kaka gaya wa mutane man aqada lihiyatahu duk wanda ya kitsage mun shi akwai mutanen da haka ne idan girma ya kai musu girma ko ƴar rasulun da haka ya kama gemu yayi kitso a jikin gemun shi yace to in aka samu masu kitso a gemu a gaya musu malaman suka ce kitso na zahiri wasu kuma suka ce a kawai gemun ne za a kashe ba kudi ake masa wani kyalkyali da kwali sai zama to ya fita daga tsarin gemun da aka sani yana cin kudin da gangan jikin ma baya ci wasu malaman suka ce shine aqdul lihya aka ce to in ka samu irin waɗannan mutanen da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne man aqada lihiyatan man aqada lihiyatahu ko aw taqallada wataran ko ya rataya wannan watarin shine zaran kwari da baka da muke magana ko duk wani abu da ake rataya aka gaya masa duk wanda ya rataya wani abu a wuyansa aw iskanja bi raj'i da batin aw azmin ko ya kama ko yayi tsarki da kashin dabobi ko da kashi akwai mutumin da zai tsugunna a dawo biya bukata sai rasa ko sai ga wani kashi a kusa da shi to in ka dauka kai tsarki da kashi manzon Allah ya ce a gaya maka ko ka dauki kashin raƙumi ko kashin sani ya kai tsarki da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya maka fa inna muhammadan bari aminu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashi baya kararran mutum saboda shi wancan na farko ta qalidul lihya wani abu ne da ba al'adar musulmi ba an ce a da farisawa ne idan za su je yaki suke kitsage mun shi dan ya nuna alamar kwarjini da karfi da isa to kuma duk abin da farisawa suka yi majusai an ce haramun ne mu aikata yanzu zaka taddo tsayin tsarsulin za ga al'adar su shine su tifkage mun su so ma alama ce ta cewa wai su isassu ne masu karfi ne to wannan mutanen ba manzon Allah ba su koda musulmi ne haka nan mutumin da yake tsarki da kashin dabobi ai manzon Allah ya ce kashin dabobin mu abincin dabobin shedanu ne ko aljanu kashin da muka ci muka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aljanu ku dauka ku ci asa an yakuna aw fara lahaman ina sa rai za ku samu naman da ya fi wanda shi dan adam din ya ci a jikin shi lokacin da ka ci naman kaza ka ci ka tsotse ka tante ka kawo ka yadda so aljani idan ya zo ya dauki wannan kashin shi ma zai ga yadda kasan kaji rastuwaran an yi soya kaji an samu kahi lafiyayye da tsoka haka shi ma zai samu ya ci tashi so ka goga kahi a jiki fa ka lalata wannan abin kamar almubazzaran ce ga jiki ce to duk wanda ya wannan manzon Allah ya ce a ce bashi cikakken sunan sahabi ruwaifi ni da aka ce ruwaifi ibnu sabit al-ansari radiyallahu anhu ya zamanto gwamna a lokacin khalifofin musulmi a wani gari a cikin misra ya rasu a wannan garin da aka tura shi ya zamanto gwamna din kuma yayi tsawon rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi malamai suka ce wannan alama ce ta gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'alal hayata fatakulu bika wata kin rayuwa ta yi ma tsawo kuma rayuwar sai ta yi tsawo har sai da ta kai lokacin da zai bada wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an sa'id ibn Jubair hadisi daga bai an karbo daga Sa'id ibn Jubair kala yake cewa man qata tamimatan tamimatan insani kana ka ijli raqabati wanda duk ya cire laya a jikin wani mutum kamar ya enta baiwa kaga mutum da laya ka sa reza ka yanke ko almakahi ka yanke ka raba shi da ita ko ka mai wa'azi ka ga maka gaskiya ya cire yadda kamar ka enta baiwa saboda ai duk wanda ya rataya wani abu mun wuce a baya wakila ilaihi duk wanda ya rataya ko dora ransa to ya zama bawan wannan abu so yanzu da ka gaya masa ya cire ya koma ga Allah yanzu ka cire shi daga bautar abin halitta ka dawo da shi daga bautar Allah madaukakin sarki yasa aka ce ka ijli raqabatin kamar an yanta bawa ne yau ne karatun mu na karshe insha Allah mu danyi hakuri sai mu karanta masa'idin sai mu kwana anan da karatun yau insha Allah sai na bayan azumi anan masallaci kenan zamu yi karatun fada zamu yi karatun kofar arewa na yau ne na nan shine zamu rufe shi a insha Allah ta'ala da aka gurguje mu hakuri mu karasa sai mu karanta masailin wallahu an ibn abban an ibrahim haka nan dai an sake rawaito hadisi ta hanyar ibrahim an-nakhai kenan ibrahim an-nakhai yana daga cikin annabajiran abdullahi dan mas'ud yace kanu yakrahuna tama'ima kullaha yace shi abokan shi ko magabatan shi suna kyamar kowace iriyar laya ce min alqur'ani wa ghayr alqur'an ta alqur'ani da ba ta alqur'ani ba sanna ibrahim an-nakhai al-majri abdullahi dan mas'ud ne wannan baya raba maka sabanin da aka samu a baya saboda mai Allah dan abu dan as ra'ayinsa daban nana aisha ra'ayinta daban shi kuma malamin sa abdullahi dan mas'ud dama tun a can yace shi bai yadda da laya ba kowace iri ce da haka da ya ga maka wannan magana tana sake koma ta karfafa ra'ayin malamin sa ne kashi na biyu cewa laya ta alqur'ani da ba ta alqur'ani ba dukkan ita haramun ce Allah madaukakin sarki raba mana ita yace fihi masail ababin akwai matsaloli al'ula abin fahimta na farko ababin tafsirur ruqa wat tama'im ababin an fassara mana wani irin tofi ne ko menene tofi wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta wat tama'im an fassara mana me ake nufi da tamima shine abin da ake ratayawa kananan yara kuma har yanzu ban sabani akan kananan yara ne ba akan gardama gardaman mutane ba saboda kana samu mutum dan shekara 70 yace aina na Aisha ta ce a daura laya ana nufin kananan yara su ma shine sabani duk asaniya matsala ta bi tafsiri tiwala an fassara mana me ake nufi da tiwala kayan sa soyayya ko kayan raba soyayya asalisa inna hadhihi thalath kullaha min ash-shirki min ghairi istisna'i waɗannan abubuwan guda uku dukkanin su shirka ne ba tare da dogaciya ba kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud ar-rabi'a matsala ta hudu illa ruqyata bil kalamil haqqi tofi da addu'a da alqur'ani min al-ayn saboda kambin baka wal humma dafi ko zazzabi laysa min zalika baya faduwa cikin abin da aka ce shirka din ne al-khamisa matsala ta biyar annat tamima idan kana cikin alquran laya idan da alqurani aka yi ta faqad ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani hal hiya min zalika amla tana fadawa a shirka ko da ba ta fadawa a shirka mun tattauna akan ta mun ji kuma ra'ayi da yake shine rajihi asadisa matsala ta hida annat aliqal autari ala dawabi anil aini min zalika rata yawa dabbobi zaran kwari da baka saboda magani kambin baka shi ma cikin shirka ne asabi'a matsala ta bakwai alwa'id shadid ala man allaka wataran tsananin azaba ga wanda ya rata yawa dabbanta wani abu yace yana magani kambin baka ko maganin baki asamina fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insani tsananin yawan ladan mutumin da ya cire laya a jikin wani ko ya hana wani sa laya akwai tsananin lada an ce ka idin raqabatin itika raqabatin kamar ya enta baiwa ne atasi'a matsala ta tara inna kalama ibrahim maganar ibrahim nakhai magana ta karhe da muka karanta la yukhalifu ma taqaddama bi sabawa abinda muka gabatar ba min ikhtilafi na sabani da yace faqad salafa fihi ba'dhu salaf ko faqad salafa fihi salaf da yace malamai sun yi sabani akan laya da ibrahim naka yace dukkanin ba makabata suna musu ko suna kyaman laya yace babu sabani li'anna muradahu abinda shi ibrahim naka yake nufi ashabu abdullahi ibn mas'ud yana nufin almajiran abdullahi dan mas'ud dukkanin su ba sa goyen bayan laya amma fahimtar abdullahi dan amru dan af da hadisin na dana Aisha ko magana na Aisha ta saba waɗannan maganganu sai dai raji har magana kowace irin laya ce a kaurace mata idan Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan azumi sai mu tashi akan babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima mutumin da ya nemi albarka da wani ice ko wani hoji to shi kuma menene matsayin sa
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. أما أقرأ ثم نبذ به نفعل أقرأ ثم نبذ به